تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وتا يوبيو قوتا جماد الأولى شكرا دبو إيدا تريه إيدا أربعين دا شدا هجرة تمنزن سيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة شيني كمي داتي دا هؤو قواتا شاء ليا شكرا دبو بيو دا أشيرن دا هؤو شكرا ميلادية زام تقبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكين درس من رتاف الكبائر واللفر babban malami Shamsuddin Dhahabi ana cikin kabira ta 28 har yanzu aklul harami wa tanawuluhu ala ayi wajhin kana malan yana tattaunawa akan babban laifin cin haramin da kokarin kaiwa zuwa ga haramin ta kowace irin fuska ya kasance mun ji nasoshin alqurani da hadisan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi masu dama wanda mun tsaya ne a daidai hadisin da malan ya kawo mana inda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram ba zai shiga aljanna ba duk jikin da aka gina shi ta hanyar haramu za kuma mu dora daga inda muka dakata insha Allah ta'ala مالتي وعن زيد ابن أرقم قال أكر أودك زيد لن أرقم ألا كار مسير دايتي كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج يتي سيدنا أبو بكر الصديق ألا كار مسير دا ياك سنتينا دوانيار غلام أمطين العبد باوا ناسا يخرج له الخراج da yake fitan masa da haraji kullun yake fitarwa da sayyidina abubakar siddiq haraji kullun yaje ya kawo masa ma'ana wannan bawa nasa yakan fita yaje ya aiki ya kwadago ya samu abin da zai samu ya kawo uban gidansa shine sayyidina abubakar siddiq malati ay qad katabahu ala mali sayyidina abubakar siddiq ya aza masa wata dukiya da idan ya gama biya to shikenan yaje ya zama da shine katabahu eh kataba shine ake cewa bawa mukatabi bawan da aka rubuta masa wani adadi na kuɗi ko na dukiya aka ce ka je ka samu ka za ka kawo idan ka hada wannan kuɗin daga lokacin da ka kawo shi shikenan ka zama da ka je ka ci gaba da harkokinka to sayyidina Abubakar Siddiq Allah kara masa yarda yayi wa bawansa irin wannan abin ya sa masa wannan haraji da kullun zai rinka kawo masa ta yadda idan ya gama biya gaba daya shikenan yaje ya zama toda wa kana yaji'uhu kullu yawmin bi kharajihi fa yas'aluhu ya kasance wannan bawan kullun yana zuwa da sayyidina Abubakar Siddiq abinda ya samu na harajin abinda yaje ya nemo na kwadagonsa ya kawo masa idan ya kawo fa yas'aluhu sai sayyidina Abubakar Siddiq ya tambaye shi min aina ataita biha ta ina ka zo da wannan abin aina ka samu shi fa in radiyahu akalahu wa illa tarakahu idan ya samu abin da ya samu ya kawo mai gidansa zai tambaye shi aina ka samu wannan abin wannan kudin wannan dukiyar wannan abincin ina ka samu shi ka kawo min sai ya bashi labari idan sayyidina Abubakar Siddiq ya gamsu yayi radda da hanyar da aka ba aka samu wannan dukiyar akalahu sai ya ci abinda wannan bawan ya kawo masa wa illa in ko bai gamsu da hanyar da ya biya samu wannan kudin ba tarakahu sai ya kyale shi ba zai karba ba. Wannan ranar ba ta cikin abin da za a kawo kenan, ko kuma wannan ranar ba ta cikin abin da ya kawo, abin da ya kawo din bai gamsu da shi ba, ba zai karba ya amfani da shi ba. Allah ya kara masa yarda. Qala, yace faja azata yau zata lailatin bi ta'amin, wata rana ko wani dare sai wannan bawa ya zo wa da Sayyidina Abubakar Siddiq da abinci. Wa kana Abu Bakr sa'iman, Sayyidina Abubakar ya kasance a wannan lokaci kuma yayi azumi. Fa akala minhu luqmatan wa nasiya ay yasalahu, ana kawo wannan abincin Sayyidina Abubakar Siddiq kai tsaye kawai sai ya sa hannu sai ya dauki loma ɗaya kawai sai ya kai bakin sa ya ci haɗe. Yamanta bai tambaye shi a ina ya samu ba kamar yadda ya saba, sai da ya ci guda ɗayan. Thumma qala lahu, sai da ya ci loma ɗayan nan ya haɗe ta ta shiga bakin sa, sannan sai ya ce da shi, min aina ji'ita bihaza, daga ina ka zo da wannan, a ina ka samo shi wannan abincin da ka kawo min na ci. Fa qala, sai wannan bawa ya ce da shi, kuntu takahantu bi unasin bil jahiliyyati, yace na kasance nayi bokanci nayi duba ga wasu mutane tun a lokacin jahiliya, ma'ana abin ma ba yanzu bane, tun lokacin jahiliya shi wannan bawan yayi bokanci ga wasu mutane. Yace wa ma kuntu uhsinul kahana, duk da ma cewa ni ban iya bokancin ba, ma'ana bokancin ma ba iya wayi ba, abin da ya faru kawai yace illa anni khada'atuhum, kawai sai dai na damfare su ne, shine khada'atuhum, ma'ana ya yaudare su. E kun san akwai ƴan damfara daga cikin bokayen ma yanzu da yawa, wallahi da yawa daga cikin waɗanda ake zuwa a tattara a wajen su suna bada magunguna, suna yin bokanci, ana ba su kuɗi, wallahi kun ji na hada har da rantsuwa da yawa daga cikin su ƴan damfara ne, ba su iya ma bokancin ba. E kawai dai sun ga hanya ce da mutane suka yi amanna da ita sosai, duk abin da zai samu wani sai ya ji an duba masa, duk abin da zai a rayuwarsa sai ya ji an bashi sa'a ko menene. To saboda irin wannan sai ya ga ai ga hanyar abinci, sai ya je kawai dan samu wasu ƴan abubuwa, ƴan wasu ulumboto, dan samu allan karfe, dan samu wata ƙasa haka, ya samu wani kaho, ya samu kaza, kawai shikenan ya aje. Yawa kawai sai a ta zuwa maza da mata ana ta tururuwa. Yawa ya samu lokaci ya je ya shiga daji ya saro bushoyin da wasu ma wallahi bai san sunansu ba, a zo a shanya su bushe, a dandaka su zama garin magani, a sa su a cikin ledoji, shikenan. Eh idan Allah madaukakin sarki ya kaddara kana da rabon wahala kuma sai ka fada hannunsa ya cuce ka ya baka abin da zai cuce ka kuma ka bashi kuɗi, to da yawa ana irin wannan. Allah madaukakin sarki ya raba mu da sharhum, sai dai kawai na damfare su. Fa qala Abu Bakr, Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda, yana jin haka sai ya ce uffin laka, ce tir da kai, tir da kai, kitta an tuhlikani, saura kiris ka halakar da ni, ka sa na ci kuɗin bokanci, ka sa na ci kuɗin da yake na duba, ai saura ka kusa ka halakar da ni. Saboda kuɗin bokanci ƴan uwa na ɗaya daga cikin kuɗin da addinin musulunci kai tsaye ya haramta amfani da su. Duk wani kuɗi da mutum ya yi bokanci ko ya duba ko ya buga ƙasa aka ɗauka aka bashi, to wannan kuɗin suna ɗaya daga cikin kuɗin da suke tsantsar haramun ne. Haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nasanta su a cikin hadisin Bukhari da Muslim abubuwa guda uku, da kuɗin karuwa, da kuɗin kare, da kuɗin boka. Haka annabi ya hada su, kuɗin da mace ta je ta ba da jikinta ta yi zina aka ba ta ta ci, wannan kuɗin tsantsan haramun ne. Eh shi sa bai kamata a ce mace sana'arta kawai karuwanci bane, a ce kana wani ta'ammali da ita na hada-hada kuɗi da sauransu, indai ka sani bai kamata ba, saboda kuɗin ta na haramun ne kai tsaye. Sai dai tana wasu abubuwan, tana wata sana'ar ta daban haka, to akwai kuɗin karuwanci, akwai kuɗin sana'ar ta halakta, wannan babu laifi. Eh kai zaka iya mu'amala da ita akan kuɗin da take baka, kuɗin halakin ne ba ruwanka da na karuwanci, amma karuwanci ne kawai sana'ar ta, to wannan bai kamata ba. Ko kuɗin kare, kuɗin da aka sayar da kare, to shi ma wannan kuɗin haramun ne kai tsaye. To sai na uku, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce wa hulwanul kahin, da abinda boka yayi bokanci ya samu, abinda yasa aka ce masa hulwan, kamar abinda yake mai zaki mai daɗi a baki. Me yasa aka kira shi da haka? Saboda boka a baga suke samun kuɗi. Da Allah ku ga mu wata wahala yi, wani ma kawai zaka ga ɗan maganganu zai gaya maka cewa zai kaje kai wani abu kai wani abu kaza da shikenan kawai a dauko kudi a bashi yana zaune ake dauko kudi a bashi shi yasa da wahala ka samu dan dan fara ka maboka Allah da wahala ka samu dan dan fara wanda yake cutan mutane yake cin dukiyar bayin Allah ba tare da haƙi ba ka maboka to kudin sa haramun ne shi yasa sayyidina Abubakar sai yake ce kitta an tuhlikani ka kusa saura iris ka halakar da ni ثم ادخل يده في فيه سنسد ابو بكر الصديق يشغل ده هنن سa cikin bakinsa فجعل يتقيأ ولا يخرج يرنka kokarin yin amai da fita yana sa hannunsa can cikin bakinsa dan ya kakaro amai dan abincin da ya ci na haramun din nan ko kuma na kudin bokanci dole sai ya fita daga bakinsa dole sai ya fito daga cikin sa amma abincin ya kizuba ya ki fita kunji wara uke nan ko dan tseni فقيل له سي اكا تشي دشي انها لا تخرج الا بالماء wannan abin da kake sawo a bakinka abincin da ka ci ba zai fita ba sai ka hada da ruwa sai ka sha ruwa idan ka sa ruwa to aman zai fi saurin zuwa sai ka zubar da shi fada abi ma in sai kira aka masa ruwa faja'ala yashrabu wa yataqayya fa qala radiyallahu anhu aka masa ruwa sai rinka shan ruwan yana amai in ya sha ruwa sai ya amai in ya sha ruwa sai ya amai فقال رضي الله عنه سيف على الله قال ما سيردا يتي لو لم تخرج الا ما نفسي لا اخرجتها يتي wannan abin da naci na loma dayan daga cikin kudin bokanci idan da a ce ba za ta fita ba sai tare da raina yace da sai na fitar da su gaba daya daren nawa da abincin gwanda su fita tare ya mutu kenan yan uwa saboda loma dai ta haramu loma dai kawai ta haramu wanda cin da ya bai sani ba yayi laifi bai laifi ba bai sani ba ya ci ne a matsayin abin da yake na halal an kawo masa sai daga baya bayyana a gare shi na haramun lema roma da kawai amma yace da wannan abincin zai ki fita sai tare da ransa to yace wallahi la akhrajtu hada na fitar da shi tare da ran nawa gaba daya Allah ya kara masa yarda yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yace haqiqa ni tabbas naji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa kullu jasadin duk wani jiki na bata min suhtin da ya tsuru ya fito daga haramun fannaru awla bihi wuta ita tafi cancanta da shi duk wani jiki da ya girma ko tsoka ta fito a jikinsa ko ya haɓaka wannan abin da ya fito na tsokar girman da jikin ya ƙara yi ya girma ne saboda wani abu na haramun da mutun ya ci annabi ya ce to wannan tsokar da ta ginu wannan girman da jikin mutun ya ƙara sakamakon haramun fannaru awla bihi wuta tafi cancanta da wannan jikin nasa yace fa khashitu an yambuta bidhalika fi jasadi min hadhihi al-luqma yace sai naji tsoro kada wannan loma ɗaya da naci ta haifar da tsirar wani nama ko wani abu a jikina ta yadda jikina zai dadu ta hanyar wannan lomar Allah subhanahu wata'ala ya kona ni da wutar tashin alkiyama shi sake ta kokari yayi me yayi amai dan wannan lomar guda ɗaya ta fita Allah ya kara masa yarda wannan hadisi malai ce sahihun alqissa qissar ingantacciya ce sahihatu min riwayat al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani bangare daga cikin ta ba gaba daya ba ila qaulihi hazwa fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma fadin sayyidina abubakar da yace faqa'a kulli shay'in fi batnihi marwayin hadisin yace sai ya amaya da duk abin da yake cikin cikin sa to zuwa nan wajen daga farko yana da bawa wanda ya bokanci a lokacin jahiliya wanda diya inganta da ya da shi sai yace masa to shikenan sai ka bani haƙi na da ne maka bokanci lokacin jahiliya yace gaskiya ne kana da haƙi akana sai ya zaro kudin sa sai ya bashi da ya bashi sai ga ai ya samu abin da zai yi sai ya mai gidansa abincin yau na harajin da ya dora masa dan ya zama da sai ya je sai ya abinci sai ya kawo sayyidina Abubakar Siddiq to a lokacin sai ya manta bai tambaye shi ba sai ya dolo ma dai sai ya ci sai da ya ci sai ya tambaye shi daga ina ka samu wannan sai ya ce nayi bokanci ne a lokacin jahiliya kuma ni ban ma iya bokancin ba dan fara su kawai ne duk wannan ya inganta har zuwa lokacin da yace sai ya sanya hannunsa a cikin baki ya amayar da abin da ya ci gaba daya wannan duk ya inganta amma sauran abubuwan da suka faru wannan bai inganta ba shine ma laysa wal hadith rawal bayhaqi wa abu nu'aym amma shi yadda yazo dinnan imam al bayhaqi da abu nu'aym suka rawaito shi binahawi da makamancin wannan riwaya da muka karanta bi sanabin da'ifin jiddan da isnadi wanda yake da'ifi ne jiddan wa fihi abdul wahid ibn zaid qala anhu an-nasa'i matrukun a cikin isnadin hadisin akwai wani rawi da ake ce masa abdul wahid ibn zaid imam an-nasa'i Allah ya masa rahama yake cewa matrukun a marwayacin hadisin na ɗaya daga cikin wanda idan suka rawaito hadisi malaman hadisi ba sa kallon hadisi saboda haka idan muka lura yadda zamu ce ta yi me ta inganta ko inda muke so mu samu a cikin hadisin ya inganta shine tsantsenin sahabban annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi wajen cin haramu wa ala ra'asihim abubakar ni siddiq bisa jagorancin su ma gaba ɗaya wajen tsantsenin abubakar siddiq Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce wa qad taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gabata tun a baya fadin annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi da yace la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bi harami ba zai shiga aljanna ba shine duk jikin da ya guziri da haramun duk jikin da ya aka ciyar da shi da haramun wannan jikin ba shi ba shiga aljanna wannan hadisi shine hadisin da muka tsaya akan sa kamar yadda na faɗa lokacin da zan fara karatu mun gabatar da takharijin sa wa qala al ulama rahimahumullah malai yace malamai suka faɗa Allah madaukakin sarki ya musu rahama suka ce wa yadkhulu fi hadhal babi yana shiga cikin wannan babi na me na cin haramun waɗanda idan ka ji an ambace su kai tsaye zaka dauke su ka sa su a cikin wannan babi suna ciki dumudum ga sun mallan jejerun mun wasu daga ciki shi ai kuwa kamar yadda muka wuce a baya mallan daman babi guda ya ware akan sa ko fasali akan sa akan babban laifi yana ɗaya daga cikin masu cin haramun irin harajin da muka yi bayani shine harajin da bai halatta a karba ba wal kha'in da mai ha'inci wanda yake karbar dukiyar mutane ta hanyar ha'inci yace shi mai wayo ne yayi maka wayo ya ha'ince kai karbi dukiyarka wannan shi ma ya shiga ciki malai yace wazzagli da azzagli shine alghash shine mai algus annabi yace man ghashana laysa minna shine algus shine mutun ya hada abu mai kyau da mara kyau mutun ya cakuɗa kyakkyawa da mummuna a abin da yake siyarwa ya kuma sayar da shi a haka to shi ma duk wanda ya haka ya samu dukiya ta wannan hanyar ya ci dukiyar mutane da barna kuma sai Allah madaukakin sarki ya kama shi wasariku da barawo wal battal da mai zaman banza ba abin da yake yi wa akilur riba da mai cin riba wa mukilahu da kuma da wa mukiluhu da wanda ake ba riba ya ci da wanda ya ci da wanda ya bayar dukkanin sun shiga ciki wa akilu malil yatimi da mai cin dukiyar maraya shi ma ya shiga cikin wannan babi da muke bayani akan sa na cin dukiyar haramu wa shahidiz zur da mai shaidar zur ka wanda kamar yadda muke bayani a baya shi aikin sa kawai shine ya je ya bada shaidar zur a biya shi shi ya kwashe kayan sa daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya je ya bada shaidar zur a dau kudi a bashi irin wannan kaga ai ya shiga uku ya lalace wa man ista'ara shay'an fajahadahu da wanda zai ya ara abubuwan mutane sai kuma ya inkarin sa wannan ya koshi wanda zai ya ara kudin ka sai kuma ya nuna maka bai sani ba idan ya shiga ciki e ba kawai kaya ba wanda zai ya lallame ka ya maka ƴan murya ka dau kudi ka bashi yana da bukatar da zai biya in ya biya in ka je kana kokarin ya baka hakinka kuma sai ya hana ka ai inkari ba sai mutun ya fito ya ce ni ba ka bina ba in ya hana ka da Allah bai mai inkari ba bai mai inkari shi ma ya shiga ciki ya hana ka eh in ya ganka sai a rinka wasan buya tun ana wasan buya kuma sai ya fara cin magani in ya ganka wake da kudin ka fa amma in ya ganka sai ya ci magani wa irin ka kiyaye shi din da kake mai magana kai da kudin ka fa Allah ya kyauta shi ma ya shiga ciki wa akilur rishwati da mai cin rashawa rashawa shine duk abin da mutum bai cancance shi ba baka cancance shi ba ka sani sai ka je ka bada kuɗi sai a baka shi wannan shine rashawa rashawa ana yinta da kuɗi, ana yinta da mukami, duk rashawa ce. Mutum ya amfani da mukaminsa ya dora wani abin da bai cancanta ba, wannan shi ma rashawa ce. Wa munqisul kayli wal wazni, da wanda yake tauye a ma'auni da mizani. Naka ce al-kayl shine abin da ake auna abu da shi, al-wazan kuma shine abin da ake auna nauyi. Al-kayl shine kamar kwano, kamar kwano da ake auna shinkafa, masara, haka, wannan al-kayl kenan. Amma al-wazan shine abin da ake auna nauyi, irin kilo kenan ko, to scale to shine ake ce mata dukkanin su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wailul lil mutaffifina ko alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna. Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni da tauye mudu, duk sun shiga ciki. Malai ce man ba'a shay'an fihi aibun faghattahu, hakanan wanda ya siyar da wani abu fihi aibun, a cikin abin akwai aibu, kuma kai da ka siyar ka sani, amma ba faghattahu, mutum sai lillibe aibun ya boye shi, tadlisi kenan ko, ya boye aibin abin da yake sayarwa, ka sani sai ka sayo da mutum haka. Sai mutum ya zo gida sai ya gani shi ma duk wanda ya saida ba a haka, ya je ya ci kudin haram. Wal muqamiru, da dan caca, da mai caca, kowace irin caca ce, sawa'un caca kati ce, cacar loto ce, cacar lodo ce, cacar duk caca, ya shiga ciki shi ma, duk wanda ya ci kudin caca ya ci haram. Wassahiru, da boka. Wal munajjimu, da mai duba, duk sun shiga ciki su ma, kamar yadda muka ambata a baya. Wal musawwiru, da mai daukan hoto, mai zane, mai kera bitin-bitimi, shine al musawwiru, wanda yake yin bitin-bitimi na mutum ko na dabbobi masu rai. To wannan duk abin da zai samu a wannan sana'ar tasa, duk abin da zai kai cikin sa ya ciyar da iyalinsa haram, yake ciyar da iyalinsa. Haka mutumin da yake sana'ar zane, sana'ar zane ƴan uwa, ka je ka zana hoton mutum, hoton yaro dan makaranta da jaka, ka zana hoton kifi, ka zana hoton shi ma duk wanda sana'ar sa ce yake zana abu mai rai, wannan shi ma duk abin da za a bashi ya dauka ya ci haramun yake ci. Ɗan uwa, fahimci wannan da kyau? To shi ma wannan ya shiga ciki. Sai dai kamar yadda muka sha tafsili a baya, shine babu laifi kai zane, amma sai ka zana abin da babu rai a jikinsa. Bishiya, gida, ruwa, dutse, littafi, duk wani suna da rai, to babu laifi in ka zana su. Amma idan sana'ar ka zane ce, wasu za su gina makaranta suka ce ka zo kai musu zane, kada ka zana musu abu mai rai, ko sun bukata ka ce kai baka yi. Saboda idan kai wannan zanen daga cikin kuɗin da aka baka kaci, to lalle ka ci haram, ka ci haram. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Wazzaniyatu, da mazinaciya, ita ma duk abin da aka bata na kuɗi ta ci, ƴan uwa shi ma ta yatu, da masu kukan mutuwa, anna'iha mai kukan mutuwa, al'ashariya duk mai kukan mutuwa. Sai dai ita al'ashariya wani nau'i ne na kuka da suke yin sa, wanda ita kamar specialist ce bangaren kuka. Yawwa, zo ake a ɗauko ta musamman a biya ta, saboda ta iya jan sautin kuka ta yadda ko ina za a gane cewa lalle an yi mutuwa babba a gari. To dukkaninsu kukan mutuwa yake nufi. Kun san kamar yadda na gaya muku, shine shi kukan mutuwa a wancan lokaci abu ne da yake gane cewa lalle wani babban mutum ya mutu. Idan aka mutu a unguwa, aka ji ko ina kuka ake yi, to za a ɗauka lalle wani babba ne ya mutu. To idan kana so a yi ma kuka, za ka ga mutum wasiya yake bari cewa da Allah idan fa na mutu a yi min kuka da yawa, fa kada fa a yi ka kaɗan, ai da yawa. To sai a ji akwai waɗannan su kuma zuwa ake a ɗauko hayansu, a ji a tattaro su a kawo su, da an yi kuka su ba su aka mutu ba su da alaƙa da kai, za su je su kuka ne a biya su tafiyar su, shi kenan. Kamar irin mutanen da za a yi mutuwa ne kawai a wani abu, sai a ji a ɗauko su su zo su sakawa Al-Qur'ani a biya su tafi. To duk ɗaya ne su ma su zo a biya su tafi, duk ɗaya ne, duk wannan ba daidai ba ne. Waddallal, addallal shine as-simsar, dillali, shi ma dillali nau'in kasuwancin sa akwai inda yake zama rama kaga sai malai yace idza akhadha ajratahu idan dillali ya karbi ladan sa bi ghairi iznin min al ba'i ba tare da izini daga wanda ya sayar da abun ba ciniki ne aka zo aka yi shi shi wanda ya sayar da abun shine dillalin dan tsakiya kenan ko to kawai sai ya dauki wani abun da yake gani ya dace kafin kudin su je wajen wa wajen mai shi wannan haramun ba daidai bane amma hunaka tafsil huna ya kamata a ce an yi tafsili shi sana'ar dillanci addinin musulunci halakce ta halata babu wani abu amma wasu abubuwa da ake shigo da su cikin dillancin shine suke mai da dillancin ya zamto mai haramun amma ita sana'ar babu matsala yanzu misali ni ina da gida ina so na sa haya ko na sai da shi yanzu misali in ina neman wanda zai sai min da gida sai in ta yawo ba haka bane wa zai sai gidana haka ne amma akwai wasu mutane su sun ware kansu su sana'ar su shine duk mai neman gida wanda zai sai ya je ya same su su ba su da shi amma sun san inda za su kai ka wajen mai shi ba haka bane kaga wannan aiki suke maka kenan kai da kake ka customer da zai siya kai da zaka sai gida baka san wanda zaka je ka same shi sai gidanka ba kai ma sun ma aiki da wanda ya sai gidan da wanda ya siya dukkanin su suka biya shi ya ci halal an wa fahimta idan wannan abin shine aikin da dillali yake babu wata matsala ba matsala ina bukatar gida na je ne samu dillali nace da Allah a nemo min gida wannan ya je wajen wani ya buga waya ko akwai gidan a hannunsa yanzu ya maka aiki ko bai maka aiki ba to sai ka biya shi ina so zan sayar da gidana shi ma na je na kai musu ya je ya nemo mai siya a zo a yi ciniki ina fatan fahimta amma ƴan uwana ku fahimci cewa abin da yake zama haramun a cikin dillanci in baka gidana zaka siyar min in ce gidana naira miliyan 2 da rabi ne masa kuɗi sai ka je ka sayar da gidana naira miliyan 3 ka samu nawa 500,000 kuma kana jira na dau wani mai kamashin ka na baka kuɗin aikin ka na baka wannan 500,000 din dukkanin ta haramun ce dan baka da asara a cikin wannan gidan idan gidan ya samu matsala mai asarar ka babu saboda haka wannan 500,000 din da ka kara ka ci wallahi haramun ce wata balbalice amma in dai wannan ne akan abin da muka faɗa ka tsaya dan tsakiya a siyar ka samu wani abu wannan babu laifi akan wannan mutum kuma yace misali yace a cikin gidan da za a siya sai an bani kaza percent shi ma wannan ba daidai bane amma abin da mutum zai shine aikin da nayi na samu mai gida to na samu gida ko abin da ya kamata ka lalle sai an bani abu kaza mutum ya yanke ce sai an bani babu laifi kamar yadda ka san kowace mai irin sana'a idan yazo ya aiki shi zai ce kaza za a bani a rage min kaza za a bani a rage haka har a daidaita ko to shi ma babu laifi yace idan na nemo maka gida zaka ban kaza shikenan wannan shine abin da ya kamata mu fahimta saboda haka ba ko da yaushe sana'ar dillanci take zama haramun ba sannan daga cikin abin da yake zama haramun a bangaren dillanci irin masu zama kasuwannin kauye mutumin kauye ya taho da kai zai shigo da shi kasuwa sai wanda dillali ya je ya taro shi karbo kayan ya zo kasuwa shi wannan shi ma haramun ne ɗan uwa an fahimta kuwa wannan hadisin Bukhari da Muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce la talaqawur rukuban kada ku je ku taro karafka ɗan kasuwa sun taho da kayan su za su shigo cikin birni ko kuma su shigo cikin kasuwa kai da kake neman kaya idan kawai zo ya karbi kayan sai ya tsuga kuɗi kai da zaka siya ya takure ka shi da zai siyar ya cuce shi kuma shi ba shi da asara ba idan da zai asara kai ba shi da asara komai dan kuwa wannan shi ma ba daidai bane manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ya hana na'am sai ya siya shi ya siya babu wata matsala idan ya tara sai ya shigo cikin kasuwa in dai da farashin kasuwa ne abin da ya kamata a siya babu matsala abin da aka hana shine ka daki hancinsu ka lallaba ka je ka same su akan hanya in suka shigo kasuwa za su sayar da abin naira 100,000 misali ko 5,000 sako kasa sai ka je ka rinka sai akan 2,500 to wannan ba daidai bane haramun ne ka bar su shigo kasuwa su amfana wanda su ma kuma za su siya su amfana amma idan zaka siya akan 2,500 din haka yake farashin kasuwa idan ka sara aka haka je ka ciri ba kai ma babu laifi babu laifi na na'am na fahimta eh wannan da yardan mai gidan ka kara babu wata matsala gidan nan mai gida ne sai ya ce ni abinda nake so shine miliyan 2,500 amma na baka dama ka kara wani abu duk abinda ka kara naka ne idan akwai wannan rajejeniyar ai almuslimuna ala shurutihim haka annabi ya faɗa musulmi suna kan abinda suka tsara wa kansu na sharadi abinda na faɗa ka faɗa muka yarda shikenan anta rabin shikenan kawai wannan ba matsala ba matsala amma dai ba da sanin me wajen ba kawai kaje ka kara kuɗi ka sa aljihu wannan shine haramun din amma in ya sani shikenan ba matsala yace kaje duk abinda ka kara shikenan amma ni bazan ba ko sisi baka ce na yarda miliyan 2 da rabi ne sai kaje ka san miliyan 5 ka ci haramun baka ci haramun ba halal ka ci naka ne eh wa alaikum assalam wa rahmatullah shi dilal ne ga masa haka sai aka tamu kuma ya faka sosai eh to kaga wannan shi ma akwai cuta a ciki ya ga masa cewa ma'ana ya ga masa cewa gidanka ba zai faka zaba gidansa misali zai yi miliyan 5 sai ce gidanka yayi tsada miliyan 3 sai ai yanzu kaya ba sa kaza ya dai taushe shi yace to aka ba miliyan 3 sai da yabi abin sai ga gida ya kai miliyan 5 ko miliyan 6 wannan yace bai da dole sai ciniki ya tashi eh dole sai ciniki ya tashi shi ya tilasta masa aka sai dole sai ciniki ya tashi wato in mutun ya gaske abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya wadatar da komai a cikin nau'i na kasuwanci wa in sadaqa wa bayyana idan mutane suka yi gaskiya kuma suka bayyana annabi ce sai Allah ya sa musu albarka a cikin kasuwancin su ko menene ana buƙatar gaskiya da bayani kai gaskiya ka halatta maka shi ba wallahi ba zai albarka ba wallahi koda ka sai gida ka sai mota kai kaza albarka dai da Allah madaukakin sarki yake sa wallahi ba za ka same ta a ciki ba amma duk kankantar abin da ka samu matakar halakka ne wallahi Allah zai sa maka albarka a ciki shine kawai abin da ya kamata mu kalla Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mal yace wa mukhbirul mushtari bizaid da mai bawa mai siyan abu labarin haja amma da kari mai ziri kenan masu cinikin ziri kenan annajash mutum zai baka labarin abin da ake siya sai sa da baki da shi mai kayan misali kayan naira 100 ne ko naira 200 kana so ka taya sai ka ga wani kafin kai sai ya zo ya taya abin akan naira 500 ko 300 akan 500 ko 300 abin kuma dududu ƙarshen tsadarsa 200 ne to kai yanzu shi ba siya zai ba kawai ya zo ne ya faɗi wannan dan ka ji dole kai sai ka wuce 200 nan ko kuma ka wuce 300 nan sai a hana shi to idan ka zo kai kuma maimakon ka ce 300 sai ka ce to na siya 400 shikenan kaga sun zira ka kenan to shine mukhbir wanda yake bawa mai sayan abu labari da kari dan ya ƙara wani abu dan a cuci wanda zai sai abu shi ma wannan abin da aka dauka aka bashi idan yayi wannan abin ya zagaye ya karbi kamashin sa ya ci haramu akwai irin wannan annaji shi kenan cinikin ziri annabi ya hana shi wa man ba'a hurran da wanda ya je ya sai da bawa da mutum ba bawa bane sai mutum ya je yayi wadare shi ya sai da shi fa akala famanahu ya kuma ci kudin sa shi ma duk abin da zai ci haramun ne wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace mala ya ce faslu na shine algish algus kenan faslun mala ya ce wani fasali روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الروايته daga annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala cewa annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace yu'ta yawmul qiyamati bi unasin ma'ahum min al hasanati ka amsali jabal tuhama za zo da wasu mutane ran tashin al qiyama ma'ahum min al hasanat a tare da su akwai aikin lada tili guda dutsen tiyama din babban dutse ne sosai da ake buga misali da shi girman aikin ladan da zasu zo da shi ya kai dutsen tahama hatta idza ji abihim hasse an zo da su gaban Allah madaukakin sarki ja'alaha Allahu haba'an mansuran sai Allah ya mai da wannan tilin aikin nasu da yawan sa da girman sa sai a mai da shi kamar kura da aka sheke ta tabi iska kawai shine mansur abinda aka sheke shi kawai ahu ka dauki kasa ka kahura ta tabi iska thumma yuqdhabu bihim fin nar sannan kuma a jefa su cikin wutar jahannama faqila sai aka ce ya rasulullah ya manzon Allah kaifa zalika ya ya hakan zai kasance me suka yi suka cancanci wannan abu qala sai annabi ce kanu yusalluna wa yasumuna su dai sun kasance suna sallah kuma suna azumi wa yuzakkuna wa yahujjuna suna yin zakka kuma suna yin aikin haji duk aikin addinin musulunci suna yi وغير انهم كانوا اذا عرض لهم شيء من الحرام اخذوه بند كوي سو ابنده سكي يي سن كسانتي دل لوكاتين دا وانا ابو نا حرامين يا بجرو موسو اكا بجران موسو دا وانا ابو نا حرامين اخذوه كربس سكي باسا دوباوا باسا تنتنچوا شيني ابنده باوشي يكي چوا ياكي حرام ياكي حلال شيني كوي ياكي حرام ياكي كومي يزو كربا ياسي كوي abin da suke kenan fa ahbatallahu a'malahum sai Allah ya lalata aikin su gaba daya wannan abin da suke kenan sai Allah ya lalata aikin su malam yace wannan hadisi sahihun bishawahid ya inganta da shawahid nasa qala suyuti fi durul manthur imam suyuti ya fada a cikin littafin durul manthur yace akhrajahu an samu yatu fi fawaid an salim maula abi hudhaifa واخرجه ابن ماجه قال ابن ماجه فتر ده حديث مال الباني كما يا انغنتاشي ا cikin silsilatul ahadith as-sahiha وان بعض الصالحين انه انك ان سامو وتا قصه كو وني لاباري كو وتا حكايه daga wani daga cikin magabata nagari انه رؤيا بعد موته في المنام فقيل له cewa shi wannan bawan Allah an ganshi a cikin bacci bayan ya rasu faqila lahu sai aka ce da shi ma fa'ala Allahu bika me Allah madaukakin sarki ai babu abinda Allah ya dani sai alkhairi duk abinda na riska bayan mutuwa ta alkhairi ne ghaira anni mahbusun 'an aljannati sai dai abinda ya faru an tsare ni daga shiga aljanna am katangance ni na wani lokaci da shiga aljanna bi ibratin ista'artuha saboda wai allura da na areta na karba aranta falam aruddaha ba mai ita ga mai ita ba shine abin da yana shiga aljanna eh kaga wannan kisa in ta inganta akwai matsala wallahi akwai matsala ka ara allura ba ka mai ita ba faka sata ba ba baka dauka ba wai ka ara allura ba ka mai ita ba allura fa yanzu wannan kan karba allura ba bayan manta da ita ba gaba daya to fa nas'alullahi ta'ala al'afwa wal afiya malai ce muna roƙon Allah madaukakin sarki afuwa da kuma lafiya wa tawfiqa da kuma dace lima yuhibbu daga ga abinda Allah madaukakin sarki yake so wayar da kuma yadda da shi innahu jawadun lalle Allah madaukakin sarki mai kyauta ne karimun mai karamci ne raufun mai tausayi ne kuma rahimun mai jin kai ne malai ce mau'izatun za a yi wa'azi yanzu in muka yi wa'azi sai mu tsaya anan ba sai mun yi waka ba yawa malai ce ibadallah bayin Allah amal layali wal ayyam tahdumul ajal malai ce shin darare da kwanaki ba su kasance tahdumul ajal suna ruguza ajalin mutum ba dare ya wuce rana ta wuce wannan me yake lalata ajalin mutum me yake rage ajalin mutum me yake tauye ajalin mutum ba waɗannan ba su ne kullun idan dare yazo rana ta wuce dare yazo kullun kwanakinka ne yake raguwa ajalinka ne yake me yake kusantowa idan shekara 100 zakai baka ankara ba sai ka ga ka ci shekara 60 yanzu saura nawa saura 40 idan 70 zakai sai ka ga yanzu ka ci 40 saura nawa saura 30 abin da yake tafiyar da su shine shudewa mururul layl wan nahar tafiyar dare da rana kullun kullun haka al'amarin yake yace amma ma'alul muqim fi dunya ila zawal ba mali bane kamar yadda ya fada ma'al shin makomar al-muqim fi dunya wanda yake zaune a cikin duniya shin makomarsa ba tafiya take ba zuwa karewa amsa shine tafiya take zuwa karewa kullun kullun mazauna duniya mu kenan kullun kara kusanta muke zuwa ga me zuwa ga tafiya zuwa ga gushewa zuwa ga kabarin kullun abin da muke kaiwa zuwa gare shi kenan yace amma akhiru sihati yaqulu ila al-i'tilal shin ƙarshen lafiya da mutum zai samu ta gangan jiki ba ƙarewarsa ba komawa yake ila litila zuwa ga illa ba shine rashin lafiya da ciwuka da me da me haka ne duk yadda mutum yake cikin lafiya da ƙoshinta ana nan wani lokaci sai kaga rashin lafiya ta fara kama shi musamman idan girma ya zo ka san galibi girma yana zuwa ne da me da cuta galibi wani sai ya ce maka shi yanzu shekararsa 5 bai taba kwanciya asibiti ba wani ya ce maka shekararsa kaza bai taba kwanciya asibiti ba lokaci ne ka jira lokaci dan uwa sai wannan sai da in girma bai zo maka ba yanzu mu da muke matasa shine mutun zai ta cewa ai ba ruwansa shi gagar yake jin sa amma mutanen da suka data sosai wala umma ya ce kamar irin su ba to kaga kullun in babu wannan zaka samu wannan kullun in babu wannan zaka samu wannan Allah ya sa mu gama lafiya amma ghayatu salamati nuqsanul kamal wala ce shin ghayatu salama karshen aminci da mutun zai samu amuntuwa da mutun zai samu karshen sa menene yace nuqsanul kalam shine tauyewar wannan aminci dole ne wata rana sai ka samu tauyewar sa ba za ka dawo ma a cikin sa ba wala ce amma ba'du listiqrar amma ba'du listiqrarul muna hujumul ajal malace shin bayan tabbatar mutuwa menene zai zo hujumul ajal shine farmaki na ajali bayan mutun ya tabbatar lalle akwai mutuwa a gaban sa to kullun kuma ajali na farmakar sa kullun ajalin mutun yana farmakar sa har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa daga shi kuma bai ƙara wucewa ba malace amma umbi'tum anir rahili wa qad qaruba al-intiqal shin ba a baku labari game da tafiya ba zuwa makoma ta karshe wa qad qaruba al-intiqal kuma kullun lokacin tafiyar nan kusantowa yake yi lokacin dauke mutun lokacin mutun ya cire daga duniya ya tafi gidansa na karshe kullun kusantowa yake yi shin ba mu san wannan ba shin ba a ba mu labari akan wannan ba amsa shine an ba mu amma banat lakumul ibar wa buribat lakumul amsal yace shin abubuwa na daukar izina da wa'azi shin ba su bayyana a gare ku bane akan wasunku ko akan rayuwar da kuke ciki shin babu abubuwa na daukar izini na daukar izina da suke kewaye da ku sannan ba a buga muku misalai da yawa ba kala-kala daga wannan sai wannan amsa shine da an buga mana Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu dakata nan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi waɗannan baitoci da mallam ya kawo kuma kan mu shiga gaba ta ƙarshe na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah awan igiya na'am na fahimta wannan wanda zai yi shagon baki ba shagon sa bane ba kai kawai haka to amma idan ko kuma ya zo haka zai shi ne shi in shagon eh sai ya kawo irin wannan da ake kira shagara eh dan ba shi eh shi ne ke ba bai hada da wannan to wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama mana bayani akan sa wala tabi ma laysa indaka kai nai ba shine awan igiya ba ko to an gyara wa muzakkir sunan shi kai nai eh ba awan ijiya bane shi awan ijiya ya halatta ko okay kai nayi kenan kai nayi eh kai nayi gaskiya wato yan kasuwan mu mafi yawa suna yin kai nayi gaskiya da yawa dan ni mutanen da suke min tambaya akan kai nayi wallahi ban san adadin su ba wasu za su zo sami ni ni da su akan kai nayi su tambaye ni wasu su bugo waya wasu haka a wajen karatuttuka irin wannan abu ne gaskiya da ake ta'ammali da shi kullum kullum ana yi saboda wasu gaskiya shine hanyar samun abincin su to abin da ya kamata shine sai a ga musu hanyar da ta halatta dan su rinka abinci ba za a hana su gaba ɗaya ba shi ka'ida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce mutum ba zai sai da abin da ba nashi bane shine la tabi ma laysa indaka abin da duk ba naka bane ba za ka dauka kai cinikin sa ba dan shi ciniki yana kasancewa ne da mai abu da kuma wanda zai siya shi mai abu nasa ne wanda zai siya kuma kudin sa ne kaga kowa yana da mai wanda yana da haja wanda yana da kudi kai me naka a ciki baka da shi to abin da nake ga musu galibi sai na ce musu idan kana so kai nayi abu ne da yake a bude ka je ka samu kustomomi a waje a wajen kasuwa ka shigo da su cikin kasuwa akwai mai gidanka ga shagonsa da kayan sa shi yana zaune ka masa kustomomi kuma gefe su yi ciniki su sai kaya abinda suka siya na kaya adadin shi kuma sai ya duba ya ga me zai baka a matsayin ladan ka masa kustomomi da kai shikenan yan uwan fahimci wannan da kyau fuska ta farko kenan fuska ta biyu shi mai shago ya sahale maka ya ce na baka dama ka je ka kawo kwastoma wannan a tamfar naira 5,000 nake sai da ita amma babu laifi ka kara shi mai kayansa ne ko ba ya rije maka ba shi kenan so da ka sai ka je ka kawo kwastoma wannan a tamfar sai ka dauka sai ka sayar da ita 5,500 ko 6,000 wannan 1,000 sai ka zari sai ka ba mai kaya 5,500 dinsa da yardawa mai kaya shi kenan ya halatta wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am na'am haka mota ne ake dan sambu eh shi mai motar ne ya amince masa yayi eh na gane eh okay na gane to wannan yalla ba yayi daidai da abin da na faɗa yanzu wala tabi malaysa indaka haramun ne wannan gaskiya haramun ne saboda shi ya san kudin motoci sai ya dauko customer mai sai mota sai ya ce motar nan tashi ce idan aka yi ciniki aka bashi kudin sai ya dauki abin da yake farashin mota sai ya ba mai asalin motar ragowar kuma sai ya sa aljinsa wannan ya ce haramun na'am eh shi ne mutumin da yake zaman za baya komai sai dai kawai yayi tumasanci ko wani ba da wani abu a bashi babu abin da yake kawai sai tumasanci bara maula da sauransu haka ba shi da sana'ar da zai yi kawai dan zaman banza ne wannan ya wuce a da lafiya wannan ya wuce masa kirari ya da wani abu a bashi to irin wannan Allah ya samu dace saboda haka wannan mas'ala ta kai nayi tana da muhimmanci gaskiya mu fahimce ta sosai da sosai wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am supply kamar yaya eh dan fito mun da abin fili in gane me kake nufi eh na gane shi baka ce ka yace ka nemo masa eh na gane eh na gane na fahimta na fahimta to na gane shi irin wannan shi ma abu ne da yake mai sauki idan misali gwamnati ta baka dama ta ce ka je ka nemo mata misali ta ce ka nemo mata littattafai na makaranta littattafan a makaranta naira 5,500 ake sayar da su a kasuwa kai 5,500 kai kuma sai ka je ka siyo su a 5,500 misali sai ka sayo da gwamnati a naira 1,000 ka ci halal to shine matsalar matsalar shine yanzu idan idan gwamnati ta bada kudin ta kaga yanzu kai sautu aka baka kai dan dan aike ne a can ka aka yi da kudin gwamnati ka je ka so sile biyar in ka tsara ka tara mu akan me irin wannan barkuji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aiki Jabir dan Abdullahi al-Ansari da kudi ya je so masa doki ya so masa doki kora kumi ɗaya daga cikin dabbobi da dirhami guda ɗaya ko wani a makamancin haka da ya je ya siyo yana fitowa sai wani ya ga wannan abin da Jabir ya siyo sai ya yaba sai ya ce ya siya dirhami biyu sai ya siyar sai ya ƙara koma sai ya je ya siyo doki guda ɗaya irin wanda kuma Annabi yake so sai ya je ya kai masa kuma ya kai masa dirhamin sa guda ɗaya an gane ya je ya kai masa dokin ya kai masa kuma dirhamin sa guda sari Annabi sautu ya bashi shi sa da ya sayar da wannan abin dirhami bi bai dauki dirhamin ya ce ni ne cinikin sa aljihun sa ba inda yayi wannan ya ci haramun amma tunda sautu aka bashi da dokin da dirhamin din nawa ne na manzon Allah ne irada aminci tsara tabbata a gare shi to haka idan gwamnati ta ce tana so ka kawo mata ayi abin a tsarin contract misali a ce muna so mu gwamnati ka kawo mana littafi iri kaza adadi kaza sai ka ba su farashi in ka ba su farashi sai ka je ka sa kuɗin ka siyo wannan kono ka sayo musu baka da matsala ɗan uwan fahimci wannan da kyau ba amma in su suka ɗau kuɗin su suka baka ka je ka sayo musu wannan fa sautu suka baka a fahimci abin da kyau sautu ne mai sautu kuma baya ƙara komai yawa sai dai misali a ce in contract ne a ce za a baka wani adadi daga cikin kuɗin zaka kawo guda 10,000 sai a ce daga cikin kuɗin ga kuɗin 5,000 sai ka je ka cika naka ka siyo wannan ba matsala an fahimta ai ba matsala ka cika naka je ka siyo amma in su suka bada kuɗin suka ce a je a siyo musu kaza to wannan gaskiya akwai matsala a kansa Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله